يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. لتاف أربعون النووية جوزا مفار حديثي نفرق إن شاء الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر بو حديث دقا سيدنا عمر. سيدنا عمر شيني خليفة نبي wanda ya shugabanci musulmai a bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine mutum na farko da aka fara bashi laqabin amirul mu'minin. Shi yasa al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan laqabi kafin ya gabatar da sunan sayyiduna Umar, amirul mu'minin, shugaban masu imani. Hakika ba sayyiduna Umar ne ya bawa kansa wannan laqabi ba. Malamai sun ba da labari yanda abin ya auku, amma babu shakka shi ne mutum na farko. Alal misali, al-Imam al-Bukhari ya kawo labarin a cikin al-Adab al-Mufrad, babu taslimu alal amir, mujallad na farko, shafi 353, hadisi na 1023. Hakanan al-Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak, mujallad na uku, shafi na 87, hadisi na 4480. Al-Imam Tabarani ya kawo hadisin a cikin Al-Mu'jam al-Kabir, mujallad na farko, shafi na 31, zamanin Umar bin Abdul Aziz, bayan Khulafa'ur Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman da Sayyidina Ali, Allah shi kara musu yarda. Babu wani mutum wanda ya yi mulki na adalci kamar Umar bin Abdul Aziz. Yana cikin jikokin Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, Allah shi kara masa yarda. Lokacin da Umar bin Abdul Aziz yake mulki, yana halifa, ya tambayi wani daga cikin jikokin sahabban annabi Muhammad, ana kiransa Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatma, Sulaimanu bin Abi Hatma, sahabin manzon Allah ne, ya tambayi ɗansa, lima kana Abu Bakarin yaktubu min Abi Bakarin khalifati Rasulillah. Mun ji labari lokacin da Sayyidina Abu Bakar yana halifanci, in zai rubuta wasiƙa, da farko sai ya rubuta min Abi Bakarin khalifati Rasulillah, wannan wasiƙa daga Abu Bakar ne halifar manzon Allah. Umar bin Abdul Aziz ya tambayi wannan jikan sahabi Sulaiman bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatma, yake ce masa, me yasa sayyidina Abu Bakar yake rubuta haka? Amma lokacin da Umar ya hau halifa, thumma kana Umar yaktubu ba'dahu, shi Umar baya rubuta kalmar khalifatu Rasulillah, sai dai ya sa min Umar bin al-Khattab khalifati Abi Bakrin. Wasiƙan nan daga Umar bin al-Khattab ne, halifar sayyiduna Abu Bakar. Shi sayyiduna Abu Bakar ya rubuta halifar manzon Allah, amma sayyiduna Umar yana rubuta shi halifa ne na sayyiduna Abu Bakar. Shi ne Umar bin Abdul Aziz yake tambayan wancan jikan sahabi, yake ce masa, me yasa hakan ya faru?
akwai sharhu sahihil adab litafin Husayn bin Auda, in ka duba mujallar na uku shafin 252, yake cewa fihi fadlu Abi Bakrin. Wannan hadisin yana nuna maka falalan sayyidina Abu Bakar, domin da a ce ba halifar manzon Allah ba ne, babu shakka da an samu cikin sahabbai waɗanda suka yi sayyidina Abu Bakar martani. Shuru da sahabbai suka yi, wannan yana gwada amincewarsu akan abinda sayyidina Abu Bakar yake aikatawa. Sannan wa tabjilu Umar ibn al-Khattab lahu wa fihi tawabu Umar ibn Abdul Aziz wa su'aluhu amma la ya'lam. Wannan yana gwada tawali'un Umar bin Abdul Aziz, yana shugaban musulmai, amma kuma duk da haka yake tambaya game da abinda bai sani ba. Ya samu labari ga abinda sayyidina Abu Bakar yake yi in zai rubuta wasiƙa, ga abinda sayyidina Umar yake yi in zai rubuta wasiƙa, to shi ma yanzu shugaba ne, yana so ya san dalilin domin ya samu abin koyi. Kala Umar bin Abdul Aziz ya tambayi Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatma, ya ba shi amsa, ya ce masa saboda sayyidina Abu Bakar halifar manzon Allah ne, babu shakka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya nada sayyidina Abu Bakar. Hadisai masu yawa sun tabbatar da haka. Amma sayyidina Umar ba manzon Allah ne ya nada shi ba, sayyidina Abu Bakar shi ya nada shi. Saboda haka in ya tashi rubuta wasiƙa sai ya sa min Umar ibn al-Khattab khalifatu Abi Bakr as-Siddiq. Wannan wasiƙa daga sayyidina Umar ne halifar sayyidina Abu Bakar, ba halifar annabi Muhammad ba. Shine sai Umar bin Abdul Aziz ya sake marwata tambaya, yace man awwal man kataba min Abdullahi amirul mu'minin, waye mutum na farko da ya rubuta wasiƙa cikin shugabannin musulmai da aka yi daga bawan Allah, shugaban masu imani, waye fara rubuta wannan? Sai Abu Bakar bin Sulaiman ya ce masa akhbaratni Shifa'u bintu Abdullah, akwai wata sahabiya ana kiranta Ash-Shifa, ta ba shi labari, wa kanat min al-muhajirat, tana cikin matan da suka hijira zamanin annabi Muhammad. Tace zamanin Umar yana halifanci, wata rana kataba Umar ibn al-Khattab ila amil al-Iraqain, sayyidina Umar ya aika ma gwamnan Iraq wasiƙa. A zamanin sayyidina Umar ƙasar Iraq an kasa ta kashi biyu, akwai yankin Basra, akwai yankin Al-Kufa. To gwamna wanda ke kulawa da waɗannan sassan guda biyu, sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa ya aika masa, inji Ash-Shifa, ta ba mu Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasma labari, tunda shi bai yi zamani da manzon Allah ba, amma ita ta yi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma ta yi zamani da sayyidina Umar lokacin yana halifa. Ta ce a lokacin da Umar yake halifa ya rubuta wasiƙa ya aika ma gwamnan da ke kulawa da sassa biyu na ƙasar Iraq, ya ce masa nib'af ilayya bi rajulaini jaldaini nabilaini as'aluhuma anil iraq wa ahlihi, ka aiko min mutane guda biyu daga sassan Iraq din nan guda biyu, daga kowane sashi ka dauko mutum guda, waɗannan mutane da zaka aiko min su kasance mutane ne masu ƙarfin hali, ba sa tsoron kowa banda Allah madaukaki, mutane ne da aka san su da basira, ka zaɓo mu mutum biyu ka aiko min, zan musu tambaya game da yanayin ƙasar Iraki da mazaunanta. Fa ba'atha ilayhi sahibul iraqaini Labid bin Rabi'a wa Adi bin Hatim, wannan da ke kulawa da waɗannan sassa biyu na ƙasar Iraq, sai ya zaɓo mutane guda biyu, waɗannan mutane guda biyu dukkansu sahabbai ne, Labid bin Rabi'a da Adi bin Hatim Aqwa'i, suna zama a ƙasar Iraq. Gwamnan ya zaɓe su ya turo su Madina saboda sayyidina Umar ya musu tambaya, game da yadda ƙasar Iraki take, shin ana samun ci gaba, yana so ya musu bincike, ya yi binciken wannan gwamna ta hanyarsu. Faqadimal Madina, sai ga waɗannan mutane biyu sun iso Madina. Fa'anaqa rahilataihima bi fina'il masjid, suna zuwa suka durƙusa da raguman da suka hayo a farfajiyar masallacin Madina. A lokacin da suka iso Madina, wa ataya al-masjida fa wajada Amr ibn al-As, sun tarar da Amr ibn al-As shi ma yana cikin sahabban Annabi Muhammad, sun ɗaura raƙumansu. Sai ga Amr ibn al-As, fa qala, sai suka ce masa, ya ibn al-As, ista'zir lana ala amir al-mu'minin, mun taho Madina saboda shugaban masu imani ya aika mu zo. Faƙala, sai Umar bin al-As ya ce, antuma wallahi asabtuma ismahu, ban taɓa jin wannan suna ba, kun zo don ku ga amirun mu'minin, aiku kun dace da sunansa wallahi, shugaban masu imani. Huwal amir, Umar shi ne shugaba, wa nahnu al-mu'minuna, kuma mu ne masu imani. Ji Amr bin al-As, da ya sa ya ce su ne masu imani saboda ayar Al-Qur'ani ta ba su. Ayar Al-Qur'ani ta tabbatar da cewa mutane ne masu imani. Fa dakhala Amr ala Umar, sai Amr bin al-As ya shiga wajen Sayyidina Umar. Yana shigowa sai ya ce masa, assalamu alayka ya amiran mu'minin, amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugaban masu imani. Wannan ita ce ranar farko da aka furta wannan kalma ga wani shugaba na musulmai. Amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugaban masu imani. Fa qala lahu Umar, sai Umar ya ce masa, ma haza, wannan kuma wace kalma ce yau ake faɗanta? Fa qala, sai ya ce, antal amiru, kai ne shugaba. Wa nahnu almu'minun, kuma mu ne masu imani. Ai, Allah ya faɗa a Qur'ani, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ashe Allah ya kira sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cewa masu imani. Fajara al-kitabu min yawma idhin, ash-shifa, tace ma Abubakar bin Sulaiman bin Abi Hafma, to daga wannan rana aka fara rubuta wasiƙa. Idan shugaba zai rubuta wasiƙa, sai ya rubuta amirul mu'minin, shugaban masu imani. Don haka babu shakka Umar shine mutum na farko wanda aka kira shi da wannan lafazi. Wa ya kira shi da wannan laƙabi na amirul mu'minin? Waɗannan mutane guda biyu waɗanda ya aika su zo daga ƙasar Iraq, kuma sahabban Annabi Muhammad ne, Labid bin Rabi'a da Adi bin Hatim, su suka fara furta wannan kalma ga Amr bin al-As, ya isar da kalman ga Sayyidina Umar, kuma sahabbai baki ɗaya suka ittifaki akan kalmar ta dace da Sayyidina Umar. Shi yasa idan za a kira Sayyidina Umar, akan sa masa wannan laƙabi, don shi ne mutum na farko wanda aka kira. Don haka al-Imam an-Nawawi ya ce, an amirin mu'minina abi hafsin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala, wannan hadisin Sayyidina Umar da kansa ya ruwaito, sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yana cewa, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وانا حديث الإمام البخاري تاع الإمام مسلم في روايته، حديثين متفق عليه. Bilhaƙiƙa, wannan hadisin ya samu kima a wajen malamai a tsawon tarihi. Malamai suna cewa babu hadisin da yake da daraja a babi na ginin shari'a kamar wannan hadisin na Sayyidina Umar. domin ita shari'a an gina ta ne akan abubuwa guda biyu, aiki na zahiri da kuma aiki na batini, aikin da za ka yi da jikinka da kuma aikin da za ka yi a zuciyarka. Don haka malamai suke cewa wannan hadisin ya danganci abubuwa guda biyu waɗanda aka gina shari'a a kansu. Ɗaya hadisin shi ne, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu wa huwa radd, yana cikin arba'una nawawiya, za mu kawo kansa insha Allah. Idan aka koma aiki na ɓoye, wannan hadisin yana gwada maka Allah maɗaukaki bai karɓan wani aiki matuƙar zuciyarka ba ta inganta ba. Idan aka dawo aiki na bayyane, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai karɓan wani aiki wanda bai umarce ka da yinsa ba, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba. Don haka duk abin da mutum ya ƙirƙiro in dai bid'a ne, Allah bai karɓa. Waɗannan hadisai guda biyu su ne suka yi ma shari'ar musulunci girshiki. Abu Ubayd yake cewa ajma wa aghna wa aktharu fa'ida min hadith innamal a'malu binniyat, hadisin da ya fi tattaro fa'ida, hadisin da ya fi wadatarwa ta wajen karantar da mutane shari'a, hadisin da ya fi yawan fa'ida shine hadisin nan na Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat. Idan ka duba sharhin hadisin za ka taras da magana da al-Imam Shafi'i yake yi, yana cewa ana samun babuka na fiqhu a ƙarƙashin wannan hadisi kamar babi guda 70, babi na fiqhu wanda wannan hadisi yake shigansu sun kai kamar guda 70, inji al-Imam Shafi'i. Domin duka wani babi na ibada, hadisin Sayyidina Umar yana shigansa. Hadisi ne dake magana akan hukunci na niyya a cikin ibada. Malamai suna cewa in ka duba Fathul Bari mujallal na farko shafi na 10, a sharhin wannan hadisin da yayi Ibn Hajar, yace ittafaqal a'immatu ala jalalati sha'nihi, baki ɗaya malaman sunna fahimta su ta daidaito akan cewa al'amarin wannan hadisi yana da girma, hadisi ne wanda ke da daraja ta wajen ginin shari'a. Don haka yasa aka samu malamai waɗanda suka rubuta littafai ka cokam akan bayanin wannan hadisin na Sayyidina Umar. Malamai da dama sun rubuta littafai suna bayanin hadisin innamal a'malu binniyat. Misalin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya masa rahama. Ka duba Majmu'u Fatawa mujallal na 27 shafi na 217, ya killace wani sashi da bayani akan wannan hadisin na Sayyidina Umar bin al-Khattab. Akwai al-Imam Suyuti ya rubuta Muntaha al-Amal fi sharhi hadisi innamal a'mal, shi ma littafi ne ya ware saboda sharhin wannan hadisin na Sayyidina Umar, Allah shi kara masa yarda. Akwai al-Imam al-Qarafi al-Umdiyya fi idrakin niyya, haka nan malamai na zamani akwai waɗanda suka rubuta littafai saboda sharhin wannan hadisin na farko, suna nan da dama. Idan ka duba Jami'ul Ulum littafin Ibn Rajab al-Hanbali wanda muka yi bayani, yana daga cikin malamai na da magabata waɗanda suka yi ma wannan littafin arba'una nawawiyya sharha. A shafi na 18 ya kawo maganar al-Imam al-Hakim. Al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad yana magana cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, da ya kawo wannan hadisin sai ya dauko wani hadisi kuma wanda yana cikin al-arba'una nawawiyya, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawma, hadisin da yake bayanin yadda Allah madaukaki ya halicci dan adam, yadda halittar dan adam take kasancewa a cikin mahaifa. الإمام أحمد بن حنبل يكاو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سأل الإمام أحمد بن حنبل يتي ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف. يا كما تدون مالني إن ذي ربوت للتالي ويفارد ودنا حديثا قد أقول إنما الأعمال بالنيات إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. yace abin da yasa na ba da shawara in dai zaka rubuta littafi ka fara da waɗannan hadisai fa innaha usulul ahadith domin su ne condition na dukkan wasu hadisai. maganan nan ta al-Imam Ahmad bin Hanbal haƙiƙa ta yi tasiri ga malamai, don haka yasa al-Imam al-Bukhari hadisin da ya fara rubutawa a cikin sahihul Bukhari shine wannan hadisin na sayyidina Umar innamal a'malu binniyat. A kenan al-Imam an-Nawawi da ya fara da wannan hadisin a cikin al-Arba'un an-Nawawiyya yayi koyi ne da al-Imam al-Bukhari wanda ya dauki maganar al-Imam Ahmad bin Hanbal. don haka malamai sun dauki hadisin yana da kima domin shari'a a kansa ta ginu. matukar babu wannan hadisin to aikin mutum bai karbuwa a wajen Allah madaukaki. Allah shi ta mu gani. Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisin na sayyidina Umar innahu thuluthul ilmi, in ka kasa ilimi kashi uku ya dauki kashi guda. menene al-Imam Shafi'i yake nufi? الحافظ العيني اتكل لتافة أمدة القاري شره لصحيح البخاري مجلد نفر كون شافي لإشيرين يأي بياني أكم مغنى ننسى الإمام الشافي يأتي وجه قولهم إن هذا الحديث ثلث الإسلام أبن ديسا ما لم يسوك تيوانا حديث شيني كشي ديش كم أكو نكران تروان مسلنجي تبمنه النية saboda hadisin ya kunshi bayani akan matsala ta niyya. Al-Hafiz al-Aini yace wal islamu shi ko musulunci ayyuka uku ne suke kan ma'ana karantarwar musulunci. na farko qaulun, na biyu wa fi'lun, na uku wa niyyatu. magana da kake da bakinka, aiki da kake da jikinka, sai kuma abin da ka kudurta a zuciyarka. waɗannan ayyuka guda uku sai sun haɗu kafin nan ibadar mutum take karɓuwa. bi ma'ana musulunci a kansu ya ginu. wannan hadisi yana magana akan matsala ta niyya. kenan hadisin yana magana akan sulusin ilimin musulunci. hadisi ne wanda hakika yana da darajar gaske. malamai sun yi maganganu masu yawa. na tabbatar in muka ce za mu ɗauki wannan hadisin mu karanta shi kaɗai za mu samu kamar wata guda. domin aiki na zuciya aiki ne wanda yake ya ƙunshi bayanai masu yawan gaske. shi ku hadisin yana magana ne akan ayyuka na zuciya. don haka za mu takaita bayananmu ne akan matsaloli kamar guda huɗu. sayyiduna Umar Allah shi ƙara masa yarda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, na ji manzon Allah yana cewa innamal a'malu binniyati. wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari kenan. riwaya ta al-Imam Muslim ba a kawo jam'i ba, an kawo kalmar ne al-mufrada innamal a'malu binniyati. riwaya ta al-Imam al-Bukhari innamal a'malu binniyati, ayyuka kawai sun dogara ne da niyoyi. inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. me ake nufi da kawai din nan? innama malamai suna cewa yaqtadi al-hasra. kalmar innama in ta taho a larabci to tana da baibayin ma'ana wanda ya taho a cikin wannan magana. wato duk inda aka kawo kalma ta innama to an takaita ma'anar wannan maganar akan matsala guda. kana samun ire-iren wannan kalma a cikin ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. takan zo imma mutlaqa ko ko ta zo makhsusa wani wuri. idan Allah madaukaki ya kawo kalma ta innama to yana takaita maganar ne babu shakka akan matsala guda. a wani wurin kuma ba wai ana takaitawa bane, an kawo shi ne saboda bayani akan darajar wannan abin kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wasu wurare na Qur'ani yana cewa innama anta munzir a suratul ra'd kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kawai mai gargadi ne kai mai gargadi ne kawai ai wannan bai nuna cewa iyakan sifofin annabi Muhammad kenan don haka anan kalma ta innama ba wai tana takaita ma'anar wato abin nan sifa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ala nazara akan gargadi kadai ba akwai ayoyi da suke nuna sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna da dama baya ga cewa manzon Allah mai gargadi ne sannan kuma mai albishir ne war rasulu la yanhasiru fi dhalika ballahu awsafun katira jamila kal bishar inda Allah yake cewa bashiran wa nadhira ashe kenan innama da Allah ya faɗa a cikin wancan aya ta suratul ra'd laysat lil hasr al mutlaq wa wai an takaita sifar manzon Allah bane akan annabara kadai cewa manzon Allah aikin sa shine gargadi banda albishir manzon Allah yana da sifofi mafi yawa akwai kuma inda Allah ke cewa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun rayuwar duniya kawai wasa ne da shagali shin haka duniya take malamai suka ce innama anan Allah ya kawo ta ne saboda tsananta wato rage kimar duniya ba wai dan a nuna maka ita duniyar abin da ta kunsa kadai ba kenan ai a duniyar ake samun lahira akwai mutanen da suke bautan Allah a duniya akwai wadanda ba su wasa din ba sa shagaltuwa da rayuwa ta duniya don haka innama da Allah ya kawo a gurin ya kawo ta ne saboda ya rage kimar duniya din amma ba wai ya nuna cewa duniyar babu abin da ta kunsa illa wasa da shagali ba ibn taqiq al-ayn Allah ya ji kansa a sharhin da yayi wannan hadisin innamal a'malu binniyat duba shafi na 39 yake cewa kalma ta innama in tazo ana la'akari da abin da ya biyo bayan ta fa in dalla siyaqu wal maqsud min al kalami ala al hasri fi shay'in makhsusin faqayyidhu idan abin da ya biyo bayan kalma ta innama yana nuna lalle an takaita matsala din akan wannan maganan to sai ka takaita maganar kamar yadda yazo a cikin wannan wato ayar ko kuma hadisi da Allah madaukaki ya faɗi waɗannan kalmomi a cikin ayoyin alqur'ani innama anta munzir innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw ana la'akari da abinda ake magana akai sannan a hukunta abinda innama take nunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat babu shakka manzon Allah ya takaita ayyuka akan niyoyi bi ma'ana ayyuka sun dogara ne da niyoyi waɗannan ayyuka babu shakka ba duka ayyuka bane amma ayyukan da manzon Allah yake magana akai ayyuka ne na ibada dan adam yana ayyuka da dama akwai aikin da kake yi wanda bai shafi ibada ba don haka niyya ba ta shigan sa amma maganar da manzon Allah yake yi yana yi ne akan aiki na ibada matukar aikin nan ibada ne to fa ya ta'allaka da niyoyi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyati fil kalami mahzufun ayyuka sun dogara ne da niyoyi maganar kamar bata cika ba akwai wata kalma da aka koyi me ake nufi innama sihhatul a'mali binniyati ingancin ayyuka ya ta'allaka ne da niyoyi ashe abinda manzon Allah yake nufi shine aikin da bai samu niyya ba to bai inganta ba a shari'ar musulunci ibn rajab ya kawo irin wannan magana ta ibn daqiq al-ayn a cikin sharhin da yayi wannan hadisin a littafin sa jami'ul ulum shafi na 19 yana cewa taqdiru qawlihi al-a'malu binniyat abinda ake kaddarawa yadda fahimtar mafi yawan malamai yake shine anna taqdirahu al-a'malu sahiha aw mu'tabira wa maqbula binniyat niyyatin akwai aikin da baya buƙatar niyya kal'adati min al-akli wash-shurbi wal-libas wa ghayriha
kamar abin da ya shafi al'ada ta dan adam, cin abinci, shan abin sha, saka sutura, kwanciya a yi bacci, waɗannan ba su buƙatar niyya. Aw mislu raddil amanati, ko kuwa an ba ka riƙon amana da za ka mai da wannan amana sai aka ce sai ka ƙulla niyya, ba ta buƙatar niyya. Amana ce take hannunka sai ka mai da ita kawai. Wal maghmunati kalwada'i, kamar ajiya. Wal gasu, ko kuma ka yi fashin wata dukiya, ko ka saci dukiyar wani, in za ka mai da wannan dukiya ba a buƙatar ka ƙulla wata niyya, illa kawai ka mai da wannan dukiya. In ka duba fatawa islamiyya mujallad na 462, malamai suke cewa idan ka ɗauki dukiyar wani ba sharaɗi ba ne ka dawo ka ce masa wane na saci dukiyarka gata, ba mamaki ba za ku rabu lafiya ba. Idan ka ɗauki dukiyar wani ba da saninsa ba, in ma ta sata ko ta wata hanya, kamar yadda malamin nan ya ba da misali a cikin Jami'ar Ulum, yake cewa kamar mutum ya yi fashi, to idan nadama ta samu gare ka har kai ƙoƙarin ka tuba, sai ka ɗauki wannan dukiya ka maida masa ita kawai, ba buƙatar niyya, kuma ba sai ka gaya mar ba. Malamai suna cewa ko da za ka ba shi da sunan kyauta, dukiyar da ta koma, dama a wannan guri ko da niyyar ka ɗin kyautacce ba, niyyar ba ta tasiri. Abinda ake buƙata shi ne haƙƙin mutumin nan ya koma gare shi, ka ajiye mar a hanya ya gani ya tsinta, dukiyarsa dai ta koma, kuma kai ka maida masa. Ko kuma ka kawo mar ka ce ga gudunmawa an samu haihuwa, alhali a ɓoye sakan dukiyar ka yi, ka dai mai da wannan dukiya, mai da dukiyan baya buƙatar wata niyya. Fa yaqusu hadha kulluhu min umumi al-a'mal al-madhkura hahuna, don haka da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake innamal a'malu binniyat, ayyuka kawai sun dogara ne da niyyoyi, ashe ba duka ayyuka bane. Akwai ayyukan da ba su ta'allaka da niyya ba, ba a ma buƙatar niyya kafin ka aikata su, kamar misalin waɗanda muka gabatar. Wannan fahimtar wasu malamai ne, amma mafi yawan malaman sunna, da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa, yace suna cewa balil a'malu hahuna ala umumiha la yaqtasu minha shay'un, yanda annabi ya faɗa din nan haka ma'anar magana take, dukkan wani aiki Allah bai karɓansa sai an kudurta masa niyya. Hatta abubuwan da suka bada misali din nan, cin abinci, shan abin sha, saka sutura da mayar da amana, duk suna buƙatar niyya. Ba Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah kadai ya faɗa ba, al-Imam an-Nawawi ya riga shi wannan magana a cikin sharh sahih Muslim mujallad na 13 shafi na 59. Al-Imam an-Nawawi ya ce wa yatabammanu dhalika anna al-insana idha fa'ala shay'an asluhu 'ala al-ibahati wa qasada bihi wajha Allah ta'ala yufabu 'alayhi, abinda ya zamanto ba wajibi ba ne, ba a tilasta maka shi ba, kamar misali cin abinci, shan abin sha, saka sutura, kwanciya kai bacci, waɗannan abubuwa har inda za ka ƙulla niyyar ibada, al-Imam an-Nawawi ya ce Allah zai baka lada. Wa zalika kal aqli bi niyyati at-taqwa ala ta'ati Allah ta'ala wa an-nawmi lil-istirahati liyaquma ila al-ibadati nashita, za ka ci abinci ka ƙulla niyya saboda ka samu kuzarin bautan Allah, za ka kwanta bacci ka ƙulla niyya saboda ka samu hutawa don ka farka a ƙarshen dare ka yi ƙiyamul layl. Ashe wannan niyya da ka ƙulla akan bacci, da niyyar da ka ƙulla lokacin da za ka ci abinci, da niyyar da ka ƙulla lokacin da za ka sha abin sha, Allah maɗaukaki zai baka lada a kai. Akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam masu yawa waɗanda suke ishara da haka. Don haka hatta wanka, hatta alwala, duk suna buƙatar niyya, domin ayyuka ne na ibada. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal a'malu binniyyati, waɗannan duka ayyuka ne. Abinda kawai malamai suka yi saɓani a kansu shi ne matsala ta tsarki. Shin idan mutum ya yi fitsari, lokacin da zai yi tsarki sai ya ƙulla niyya, اللهم إني نويت الطهارة كذوب بداية المجتهد مجلد نفرق شافي لثلاثين بدائع القوائد لابن القيم الجوزية جزء إذا كشافي لدليل تمالين دفنه ماذا ماي أنان سنجم قنقنو دا داما wasu sun shigar da tsarki cikin ayyukan ibada din domin annabi bai ware wani aiki ba cewa yayin innamal a'malu binniyyat tsarki kuma aiki ne to amma mafi yawan malamai magana da suka hada mafi inganci ita ce tsarki baya cikin ayyuka saboda haka bai bukatar niyya kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci daga cikin fahimtar da malaman sunna suka gabatar Allah ya ji kansu ka duba sharh sahih muslim mujallad na 13 shafi na 48 haka nan magana shaykhul islam ibn taymiya a cikin sharh hadisi innamal a'mal bin niyyat shafi na 62 yace fa inna izalatan najasati min babi turuq la min babi al a'mal kawar da najasa baya cikin ayyukan da kai ka kirkiro ayyuka ne na bari ba na kirkiran wani abu ba zaka bar wani abu ne shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan abin da zaka aikata ba abin da zaka bar shi ba wali hadha law lam yaqtur bi qalbihi fi salati annahu mujtanibun najasata sahhat salatuhu idha kana mujtaniban laha kai ne ka tashi sallah lokacin da kake sallah sai ya zamanto tunani ya zo maka ai dazu dai kai tsarki amma baka kulla niyya ba malamai suka ce au ai sallar ka ta inganta shaykhul islam yace wali hadha qala malik wa ahmad fil mashhur anhu fahimtar al imam malik da al imam ahmad bin hanbal fil mashhur anhu an samu maganganu biyu daga al imam ahmad bin hanbal akan wannan mas'ala na tsarki amma maganar da tafi shahara ita ce maganar da yayi wacce ta dace da maganar al-Imam Malik bin Anas Allah ya ji kansu wa Shafi'i fi ahd qawlayhi haka nan al-Imam Shafi'i shi ma akwai kaulin maganar da ya bayar yake cewa wadannan malamai duka al-Imam Malik al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Shafi'i suka ce law sallallahu alaihi najasa mutun da yayi sallah ashe yayi fitsari bai yi tsarki ba ولم يعلم بها بي شان ده حكا با إلا بعد صلاة سيد يغا مسلا سيدنا أي صلاة نند يغا تركيبا تو يا ودن ما لم يسوك شين لم يعود بذي تاكي صلاة صلاة تاي ميسا لأنه من باب ترو وقد ذكر الله عن المؤمنين قوله لوك شين ده صحابا النبي محمد سوك شين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ya allah mahaliccinmu karka kama mu in mun yi mantuwa kada ka kama mu da laifi idan mun yi kuskure akwai hadisin da ya tabbatar allah ya bada amsa duk da yake a wannan ayan ba za ka ga amsar allah madaukake ba amma hadisi ya tabbata yana cikin sahihu muslim hadisi na 125 annabi muhammad yace inna allah ta'ala qala qad fa'altu allah madaukake ya ce na amsa addu'an nan da kuka yi kar in kama ku akan mantuwa kar in kama ku akan kuskure Allah yake to na karfa dan haka duk musulmi idan ya aikata wani aiki akan kuskure Allah ba zai kama shi da laifi ba haka nan aikin da musulmi yayi akan mantuwa shi ma Allah ba zai kama shi da laifi ba amma akwai bambanci tsakanin wanda ya manta tsarki da wanda ya manta sallah akwai bambanci shi tsarki yana babin ajiye wani abu ne ba kirkiro wani abu ba shi ko ita kuwa sallah tana babin kirkiro wani abu ne ba aje wani abu ba saboda haka sallah tana cikin babin innamal a'malu binniyyat saboda haka in mutun ya manta sallah daga baya sai tuna sai ya ramata inji annabi muhammad amma tsarkifa idan ka tuna daga baya ba za ka ramata sallah ka ta inganta shine shaykhul islam yace kaman fa'ala ma naha anhu nasiyan aw muqtiyan fala isma alayhi Allah ya hana ka wani aiki sai ka aikata a halin kuskure ko mantuwa Allah ba zai rubuta maka laifi ba bi khilafi man taraka ma umira bihi wannan ya bambanta da hukuncin wanda ya bar wani abin da aka umurce shi yayi an umurce ka da yin sallah. Tunda an umurce ka da yin sallah, kaman taraka salata fala budda min qada'iha. ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا كمن تكلم في الصلاة ناسيا ومن أكل ناسيا كان صلى هيك شيء أبنجي أما أهل من توا دبور دماء الجهنك كان صلى كامل تصلى كجهك تقول كتونا شمسي كتونا كتوبر تقوى تصلى كتوبر wanda ya bar wajibi a halin mantuwa, wanda ya yi magana a sallah a halin mantuwa, shekul Islam Ibn Taymiyyah yake dukkan su Allah bai kama su da laifi, saboda ayar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Idan aka ce sallar ka ta baci kenan, wancan alkawarin na Allah ya warware, wanda ko Allah ya ce na amsa, tunda Allah ya amsa duk abin da ka aikata shi a halin mantuwa ko kuskure baka da laifi a kansa. Abu na farko kenan. Na biyu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ce innamal a'malu binniyati, sai yake wa innama li kulli imri'in ma nawa. Mahallin niyya ita ce zuciya, gahin mu kawo ga wannan fasara. Yana da kyau mu yi wa mutane matashiya, domin da dama ba su yin wani aiki sai sun furta wasu kalmomi suna kulla niyya. اللهم إني نويت صلاة العشاء فردا أربع ركعات خلف الإمام. أدوب مجموع فتاوى شيخ الإسلام مجلد 22 قريب دقوم شابك يشي محل النية القلب دون اللسان. إن نية تكي زوجياني بأي هرشي niyya tana zuciya, niyya ba ta kan harshe. Wannan magana ba magana ta bace bi ittifaqi a'immatil muslimin, shugabannin musulmai. In aka ce shugabannin musulmai ana nufin kaf malaman sunna. Wannan ita ce fahimtar su fi jami'il ibadati, kuma ba wai a sallah kadai ba, ko a wanka, ko a alwala, duka wani aiki na ibada mahallin niyya shine zuciya. Ba abin da ya haɗa niyya da harshe. Don haka Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin Zadul Ma'ad mujallal na farko shafi 169 yace wa lam yakun yaqulu fi awwalihi, annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kasance in zai yi alwala yana furta cewa nawaitu raf'al hadasi wala istibahata salati. Annabi bai taba faɗin haka ba, yace na kulla niyyan sauke hadasi, wana kulla niyyar zan halatta sallah ta yin alwala, la huwa wala ahadun min ashabihi albatta. Bai taba yi ba, wani daga sahabbansa ma bai taba yi ba. Manzon Allah ba a taba ganin bakinsa ya yi motsi yana furta wata kalma na niyya ba. Walam yurwa anhu fi dhalika harfun wahidun, ba za ka taba samun harafi ɗaya na hadisi da aka ruwaito daga Annabi Muhammad akan motsa baki saboda kulla niyya ba. La bi isnadin sahihin wala da'ifin, ba za ka samu hadisi ingantacce, kai ko da hadisi mai rauni ma ba za ka samu ba. Haka dai Sheikhul Islam ya faɗa a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 18 bayan magana da ya a cikin mujallal na 22 ya yi garanta a cikin mujallal na 18 shafi 164 yace bal talaffuzu biha bid'atun, wanda duk kaga yana furta niyya da bakinsa wannan mutumin yana bid'a. Kuma gaskiya ne, bid'a ne ka furta niyya da bakinka. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu wa tabi'ina lam yunqal an wahidin minhum annahu takallama bi lafdhin niyya, ba a taba samun labari daga Annabi Muhammad ko wani daga cikin sahabbansa ko wani daga cikin tabi'ai ya furta lafzi na niyya ba. La fi salatin wala fi taharatin wala fi siyamin, ko ta azumi ko ta sallah ko ta tsarki, ba taba samun wannan labarin ba. Kalu, malaman sunna suna cewa li annaha taqsulu ma al ilmi bil fi'li darura, menene niyya nufi, saboda haka da zaran zaka yi aikin dama niyyar ta tabbata. kai ne ka taho masallaci, ka shigo masallaci ka ɗebi ruwa, kai alwala, ka shigo cikin masallacin, ka zauna a bayan gama, nufin ka ka zo sallah, wanda kuma niyya, nufin ka shi ne niyya. Shine Shaykhul Islam ya ce, fattakallu biha nau'u hawasin wa abasin wa hadayan. Da ka zo kuma bayan ka shigo masallacin sai ka ce, Allahumma inni nawaitu salata, ai wannan wasa kake da sallah. Dama can abin da ya kawo kake nan sallah, kuma ka gama shiri an shigo za a yi, sai kake cewa na kulla niyya. Wa niyyatu takunu fi qalbil insan, ita kuwa niyya a zuciyar dan adam take kasancewa. Wa ya'taqidu annaha laysat fi qalbihi, mutum ya san niyya tana zuciya, amma da ya taho zai yi wani aiki sai ya magana da harshensa. Me yasa ya yi? Tahsiluha bi lisanihi, yana so ya samar da niyyar da harshe. Alhali mahallin ta zuciya. Malamai na cewa tahsilul hasili mahalun, abinda dama yana nan, yaushe zaka ce kuma zaka kawo shi? Abu ne wanda dama can gashi a zuciyarka, tunda ka shigo masallaci sallah zaka yi. Kenan niyyar tana nan, sai ka ce to bari samar da niyya. Zaka samar da abinda dama akwai shi? Shaykhul Islam ya ce mahalun. Falidhalika yaqa'u katsirun minan nasi fi anwa'in minal waswasi, galibi shaitan yana amfani da wannan, yana amfani da wannan dama ya jefa wa mutum waswasi ta dalilin kulla niyya da harshe. Wanda kuma babu dalilinsa, ka riga ka yi alwala sai kake cewa anya ku na kulla niyya, to da baka yi niyya ba ka yi alwalan. Shaykhul Islam ya ce, wattafaqa al-ulama'u ala annahu la yasughu al-jahru bin niyya, malaman sunna fahimta su ta daidaito akan cewa babu kyau a bayyana niyya la li imamin wa la li ma'mumin, shi kansa liman ba kyau ya furta niyya, mai koyi da liman shi ma babu kyau ya furta niyya, wa la li munfaridin, kai ma da kake sallah kai kadai babu kyau ka furta niyya, wa la yustahabbu takriruha, kuma ba a san ka maimaita ta. Wannan ita ce abinda malaman sunna aqidar da suke kai tattare da matsalar ta niyya. Don haka kuskure ne babba mutum ya furta niyya da harshensa ya saba mata farkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba daidai ba ne. Anan malamai suke cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, maganar wato wannan hadisin ta kunshi hikima, Annabi bai bar wani ya fassara ta ba. Malamai suna cewa maganar ta kunshi ijmalun wa tafsilun wa bayan. Da farko Annabi ya dunkula maganarsa ya ce, innamal a'malu binniyyati, ya dunkula ayyuka sun ta'allaka ne kawai da niyya. To tunda ya dunkula maganar bari ya warware, sai ya ce, wa innama li kulli imri'in ma nawa, abinda kowane mutum yake samu shine abinda ya kulla masa niyya. Sannan sai ya kawo bayani, saboda in wancan magana ta biyu bata gamsar da kai ba, fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yakibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kaga maganar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hikima a cikin ta. Farko Annabi ya dunkule maganar, da manzon Allah ya tsaya akan innamal a'malu binniyati, da magana ta kai iyakan maganar kenan. Baki daya abinda hadisi yake karantar da mu ilimin yana maganan da manzon Allah ya ce, wa innamal a'malu binniyati, duk abinda ya biyo baya karin bayani ne don jama'a su fahimci abinda yake nufi. Wa innama li kulli imri'in ma nawa, al-Imam an-Nawawi ya ce abinda yasa manzon Allah ya yi wannan tawkidi ya sake maimaitawa, mutum kawai yana samun lada ne akan abin da ya masa niyya, ya ce la yakfihi an yanwi salatal fa'ita, bal yushtaratu an yanwi kaunaha buhran aw asra, kai ne ake binka sallah, da ka tashi za ka yi wannan sallah, ba wai kawai za ka kulla niyyar za ka rama ba ne, a niyyar taka sai an samu ayyana wannan sallan da za ka rama. Shi yasa manzon Allah ya yi tawkidi akai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda hijrarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzonsa, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, to sakamakon hijransa yana ga Allah da manzonsa. Yaya za a yi mutum ya yi hijira zuwa ga Allah da kuma manzonsa. Akwai hadisin da yake fassara mana wannan, yana cikin riwaya ta al-Imam al-Bukhari, hadisi na 10, sahih Muslim hadisi na 40, annabi yake al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Me yake nufi da kaura? Ka kaurace ma duk abin da Allah ya hana. Niyyarka ake dubawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, wanda hijrarsa ta kasance don ya samu dan duniya, wato dan wata bukata na duniya, yana kokarin cimma wannan bukata, aw imra'atin yatazawwajuha, ko yayi hijira ne saboda wata mace da yake son ya aura, fa hijratuhu ila ma hajarahu ilayhi, hijrarsa dai bi ma'ana ladan hijran ya ta'allaka ne da abin da ya hijran domin sa. Akwai magana da Abdullah ibn Mas'ud yayi, wannan magana ta inganta. Ibn Hajar ya kawo ta a cikin Al-Isaba, mujallal na 7 shafi 364. Hadisin yana cikin Mu'jamul Kabir, littafin Al-Imam Tabarani, hadisi na 840. Abdullah ibn Mas'ud yake, kana fina rajulun khataba imra'atan, a zamanin muna Makka, akwai wani mutum daga cikin musulmai wanda ya nemi wata mace da aure. Yuqalu laha ummu kaisin, ana kiranta ummu kaisi. Ita wannan mata faqalat, sai ta ce ba za ta aure shi ba hatta yuhajir, sai yayi hijira ya bar Makka ya dawo Madina. Fahajara, a dalilin haka wannan mutumin yayi hijira daga Makka zuwa Madina, yadda sauran sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke hijira. Da ya dawo Madina fata zawwajaha, sai ya auri wannan matan. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin misali da shi. Annabi ke cewa wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yakibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Wata riwaya Annabi yake ya tazawwajuha, wanda ya hijira dan ya samu damar auren wata mata, to sakamakon ladansa gurgudan abin da ya hijira domin sa. Abdullah ibn Mas'ud yace wa kada yusamma muhajir ummi Qais, ana kiransa wanda ya hijira don